This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ke tare da Zarau Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar Talata, 16 ga watan Yuli, shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Zarau da kanin labarai.
Russia ta kai hari da makami mai linzami kan wani asibitin yara da ke babban birnin Ukraine tare da wasu garuruwa hudu a kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaidawa 'yan jam'iyyar Democrat a wata wasiƙa cewa yana nan akan bakansa na ci gaba da neman sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da ke tafe. Gwamnatin ƙasar Italiya na ƙoƙarin samar da wani sabon shiri da zai mayar da hankali kan ci gaba da daƙile kwararar bakin haure daga Afirka.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu dauke da wata tattaunawa game da babban taron fidda dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da aka fara a jiya a nan Amurka.
Taro ne wanda daman yawanci duk jam'iyyar suna yi kusan kowane shekara hudu.
Za kuma ku je da mahukunta a jihar Diffa ta jamhuriyar Niger suka taka wasu direbobin wasu motocin haya birki a jihar.
Wannan motoci ne makin su sa musu lambar Niger su biya haƙƙin gwamnati.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi kamar yadda aka saba a duk safe Talata. Yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda a yau ma shirin zai ci gaba ne da tattauna batun makoma sarakunan gargajiya a yankin arewa ta Najeriya sakamakon irin waka suka tashi da shugabannin siyasa ke yi da raunin sarakuna a yankin. To amma da farko sai a gyara zama a sauraron kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. A jiya Litinin ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓi J.D. Vance ɗan majalisar dattijai daga jihar Ohio ta tsakiyar yammacin ƙasar a matsayin mataimakinsa a takarar shugaban ƙasa na watan Nuwambar shekarar 2024. Trump ya bayyana hakan ne a dandalinsa na sada zumunta Truth Social, inda ya ce ya yanke shawarar zaɓen tsohon sojan kuma wanda ya kammala karatunsa a makarantar koyon aikin lawyer ta Yale a matsayin mutumin da ya fi dacewa ya zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka. Jim kaɗan bayan da Trump ya zaɓi Vance mai shekaru 39 a matsayin mataimakinsa, sanatan ya nuna jin daɗinsa a taron jam'iyyar Republican a Milwaukee, inda dubban wakilai su ma suka nuna farin cikinsu. Ana sa ran Vance zai jawabi a wurin taron a gobe Laraba da daddare kafin Trump ya amince a hukumance a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben furta gwani na jam'iyyar karo na uku a jere. Mutane uku masu hawan tsaunuka sun mutu, inda ake kyautata zaton mutuwar tasu na da alaka da tsananin zafin rana a wuraren shakatawa na jihar Utah. Waɗanda suka mutun sun hada da uba da ƴarsa 'yan jihar Wisconsin, waɗanda suka bata a wurin shakatawa na ƙasa na Canyonland a cikin yanayi na tsananin zafi. Matar mai shekaru 23 da mahaifinta mai shekaru 52 sun aika da sako zuwa ga lambar taimakon gaggawa ta 911 a ranar Juma'a, inda suke neman taimako yayin da suka sanar da cewa sun bata kuma ruwan shan su ya kare a lokacin da suke yin hawan daya daga cikin hanyoyi mafi kalubale a wurin shakatawar. Masu kula da wurin shakatawar da ma'aikatan ceto sun fara neman mutanen da suka batan, amma an tarar da su sun mutu. Masu ba da taimakon gaggawa na farko sun kuma gano wata mace mai shekaru 38 mutu a wurin shakatawa na Snow a ranar Asabar din da ta gabata. Kwamitin ba da shawarwari na Amurka kan 'yan Afirka mazauna ƙasashen waje ya isa Najeriya da nufin tattaunawa akan batun zuba hannun jari a sassa daban-daban da suka hada da harkokin ilimi, kiwon lafiya, fasaha da masana'antu masu kirkire-kirkire. Wakilan kwamitin ba da shawara ga shugaban kasa mai membobi 12 kan hulɗa da ƴan ƙasashen Afrika sun hallara a birnin Lagos cibiyar tattalin arzikin Najeriya a jiya Litinin domin tattaunawa da ƴan kasuwa. Wannan dai shine taro na farko da majalisar ta yi a nahiyar Afrika kuma shine na biyu gaba daya. A cewar wata sanarwa da aka fitar a hukumance, kwamitin ya shirya ganawa da gwamnati da kungiyoyin fararen hula da kuma ƴan kasuwa masu zaman kansu a Najeriya, inda za su tattauna akan batun zuba hannun jari a fannin ilimi, harkokin kasuwanci, lafiya da kuma fasaha. Shugaban kungiyar sa kai na Ready to Lead Africa, God Bless Otubure, yace ziyarar ta zo ne akan gaba.
I think it's a strategic meeting. It is important, especially at this time where we have a lot of challenges in the world.
Yace ganawar tana da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da muke fama da kalubale da dama a fadin duniya, musamman ma a Najeriya, kuma hakan ya nuna kimar da Amurka ke baiwa alakar ta da al'umma Afrika da ke zauna Amurka, ba wai kawai Najeriya ba.
Anjima kadan Zarau za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A ranar Litinin din nan ne jam'iyyar Republican ta fara babban taron ta a nan Amurka, wato Republican Convention, inda za su fita da dan takara da zai tafata a neman kujerar shugabancin kasar. Akan haka ne kuma na tattauna da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a nan Amurka, Alhaji Aminu Yakubu Lami, kan yadda yake kallon taron da kuma makomarsa.
To a gaskiya taro ne wanda daman yawanci duk jam'iyyun suna yi kusan kowane shekara hudu, saboda su samu su tsayar da mai tabbasu takarar shugaban kasa. Ko da yake kafin a yi taron sun riga da sun sani, tunda wato akwai zaben da ake ci, akwai na mazaba, wato masu zabe delegates kenan, jiha-jiha suna da mutanen da za su sune masu jefa kuri'unsu zaɓoɓi da shugaban kasa. Su yanzu kawai za su zo ne su tabbatar cewa ba wanda ya canja ra'ayinsa. Abin da na kundin mulkin kasan za su iya canja ra'ayinsu sai sun goyi bayan wani daban, ba ma Trump din ba. Ko da yake yawanci dai sukan goyi, an san cewa za su goyi baya saboda masu goyon bayan su gwamnonin jihohin suke naɗawa, ko kuma wato kwamitin jihohi na jam'iyyar Republican kenan. To amma kuma ga yadda abin ya zo, wato da wannan harin da aka kai masa, to daman ina zaton irin wannan abubuwan wata kila neman faruwa, tunda kin ga wanda ya neman harin ɗan Republican ne, registered Republican ne bi yaron, baya so in ra'ayin Trump. Saboda haka wata kila in akwai wani abu mai kyau da zai fito daga wannan shine cewa akalla za su ɗan sasanta su zuba ruwan sanyi ga irin maganganun da shi kansa Trump yake yi. Tunda kin ga yana cewa jiya, yana cewa jawabin da ya kamata ya yi ya gama zai sake rubuta wani dan ya je kira daga halin kai, wanda tuntun da ya sani. To amma kuma saboda ke mutum ne mai san kai, ya san kuma cewa da wayannan mutane da irin mutane masu wannan ra'ayin wanda yawanci za su goya mar baya.
A nan kana ganin kenan wannan al'amari da ya faru na wannan hari da aka kai musu, kana ganin zai iya wani tasiri akan wannan zaben da za su gudanar a wannan babban taron nasu na jam'iyyar Republican?
To tasirin kawai shine cewa wannan masu goyon bayansa za su kara bin goyon bayansa. Yanzu watakila yawanci yadda dai wato ga al'ada in an gama sun gama nasu taron, wato ra'ayinsa na ƙuri'u zai ƙara tashi na masu zaɓe. To sannan kuma aka zo aka yi na Democrats, su ma ga suna kan nasu waɗanda cikin gida tare da a nasu gidan.
Na'am.
In suka shirya kansu wata gidan suka zo suka yi taron, shi ma na Biden kuma zai ƙara tashi, ko da yake yanzu ma kusan wato ban san me zan ce da Hausa ba, neck and neck suke
haka. Wato suna kunnen doki kenan.
Yawwa, ya kunnen doki.
Na'am.
Watakila yanzu dai in suka gama nasu Republican, Democrats kuma suka gama nasu, to nan ne wato wajen watan Satumba nan ne siyasan gadangada zai tashi da campaign.
Na'am.
Nan ne za mu ga alamun ruwa, kuma can dai suna cikin yin ko Biden zai samu ya wuce ko ba zai wuce ba, wallahi alam, Allah ka da ya sani.
Alhaji Aminu Yakubu Lami kenan a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho kan babban taron jam'iyyar Republican na fidda dan takarar shugaban kasa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Shugaban Rwanda Paul Kagame ya lashe zaben shugaban ƙasa da kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, a cewar sakamakon zaben farko. Hukumar zaben kasar ta fitar da kashi 79 na ƙuri'un da aka kada da yammacin jiya Litinin Kagame wanda ya rike mukamai a wurare daban-daban tun daga shekara 1994 ya samu nasara da irin wannan adadi a shekarar 2017. Al'ummar kasar sun yi layi tun karfe 7 na safe a gogon kasar ajiyar Litinin domin kada ƙuri'unsu inda suka nuna jin dadin kada ƙuri'unsu a matsayin su na ƴan kasa. Wasu daga cikin su sun shaida murya Amurka cewa suna son shugaban da zai iya aiwatar da abin da jama'a ke so. Kagame ya kada ƙuri'arsa da misalin karfe 1:30 na rana a wata cibiyar zabe a Kigali inda yace abubuwan da yasa a gaba shine gina kasar da kuma bunƙasa ta. Kagame wanda aka zabe shi a matsayin shugaban kasa karon farko a shekara ta 2000 ya kara da wasu ƴan takara biyu ciki har da ɗan takarar jam'iyyar Democratic Green Frank Habineza da ɗan takara mai zaman kansa Philippe Payimana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lai yanzu kuma sai dufa ta jamhuriyar Niger inda mahukunta yankin suka saka far wando guda da direbobin wasu motocin haya a jihar kamar da za ku ji a cikin wannan rahoton da Harusu Larashidu ya aika mana.
Mahukunta a jihar Difa sun fitar da wata sanarwa a hukumance da nufin dakatar da duk wata zirga-zirgar motocin golf marasa lamba. Wani lamarin da ya shafi waɗansu da dama daga cikin direbobin asalin jihar ta Difa gami da na kasashen ƙetare da ba su da shaidar lambar Nijar da kuma ke gudanar da ayyukan sufuri a sassan jihar ta Difa ba tare da sun mallaki cikakkun takardun neman izini ba. Gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya yi ƙarin bayani a gaban manema labarai a bisa dalilan da ya sa suka ɗauki wannan matakin a hukumance, yana mai cewa
sanin kowa ne a nan jihar Difa akwai wasu motoci da ake cema golf. Wannan motoci maimakin su sa musu lambar Niger su biya haƙƙin gwamnati, a'a ba su yin wannan, kawai sai su zamna da lambar ƙasar waje kuma suna yin sufuri a cikin ƙasar Niger. Kaga in aka yi haka nan an ci haƙƙin gwamnati, inda duk motar da ya kamata ta yi sufuri a cikin Niger na ɗaya sai tana da daidawanima, na biyu sai tana da lambar Niger, na uku sai ta sayi vignette, sai ta sayi assurance da dai sauransu. To su wannan duka wannan ba sa yi ci, ka gani ana ci da haƙƙin gwamnati. Na biyu mun gano cewa duk inda aka taima jama'al muhari kashi 4/5 da wannan motocin ne ake amfani ana kaima mutanen muhari. Kuma in mun neme su ba mu iya gano wane ne na wannan mota, kenan in so 100 za a kawo mana hari ba mu iya gano wane ne ya yi shi bare mu kafin mu damke shi.
To sai dai game da wannan batun ne ma yasa na samu zanta da waɗansu daga cikin direbobin jihar ta Difa da lamarin ya shafa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa
sunana Tijani Mama direba ne lefi wani ba shafan wani. Kuma yanzu da ake gani mutane kamar harkan masu ta'addanci, wallahi in ka kawo mota 100 a ciki babu mota biyu na Niger a ciki duk na kasashen waje ne. Na gaya maka akwai mota da aka ma tumba ba abin ciki ba a gani, wallahi babu yan kasa a ciki.
Sunana Adamu, wani yanzu wata shi ma ba za ta kawo kudin wannan abin da ake nema ba. Yanayin namu da muke ciki din gaskiya matsalolin sun mana yawa. Wani yanzu in ba ya rahuta ba sai gidan shi zai kwana da nima, mu ba mu ga a tantance ba, amma ya kamata a duba mana mana wani sauci a ciki.
Kafin daukar wannan matakin gwamnan jihar ta Difa ya gana tare da kungiyoyin sufuri na kananan motoci inda ya ba su wa'adin wata guda da su gaggauta sanar da mambobin su akan su cika sharuɗan da gwamnatin ta umarce su da shi ta hanyar auna motoci kafin a yi zirga-zirgar sufuri da su, yayin da wasu direbobin suka riga suka cika wannan umarnin waɗansu kuma saɓanin haka sakamakon yanayi na tsadar rayuwa. Wannan lamari da ya haifar da raguwar adadin motocin na golf da ke gudanar da ayyukan sufuri a jihar Difa. Mamman Masar Abdullahi shi ne sakataren janaral na kungiyar direbobin sufurin kananan motoci a jihar ta Difa.
To yadda gwamna ya bada umarni mun je mun ga ma duka mutane, wasu sun mai da lambobin sun yi takardu, akwai wasu kuma ba su da ƙarfin awo tunda awo yana da tsada sun aje motocin. In ka lura motocin sun rage sosai, kayan abinci wanda da ake kawo daga waje ya yi ƙaranci sosai. da yake doka ne na gwamnati ba doka bane na kungiya hankuri muke ba su har a ganin yanda abubuwa suka bada a ganin zuwa gaba har lokacin mataki za a ci gaba da doka
mahukuntan jihar ta Difa sun shimfida waɗannan dokokin ne a wani mataki na ƙara ƙarfin matakan tsaro a cikin jihar lamarin da yasa waɗansu da dama ke kallon wannan mataki ya haddasa karancin zirga-zirgar shigo da kayayyakin masarufi da kuma hakan ya janyo ƙaruwar farashin su a cikin kasuwannin sassan jihar ta Difa Harusu Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar
an gaida Harusu Rashidu da wannan rahoto masu sauraro kadare a shagali ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duka da aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirin mu na gaba
saka mai wuya su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama dukkan ta masarautar jihar Kano ce musamman shi wato shi Aminu Ado Bayero akwai abubuwan da yawa da muke maima a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su
ya kamata mu musan wane ne sarkin mu wannan kotun ta zo ta damalmala wa mutane da sarki wannan ma ta zo ta damalmala wa mutane ni gaba ɗaya wai me yasa ma ƴan siyasa suka shiga cikin masarauta ne ƴan siyasa su fita daga sabgar sarauta
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington a jere wata alƙaliya ta babbar kotu a jihar Kano wato Hajji Amina Adamu Aliyu ta yanke hukuncin cewa ta hana wa Alhaji Aminu Ado Bayero da sarakunan gaya da karayi da bici da ranu kiran kansu sarakunan gargajiya
a zaman kotun na litinin dinnan karkashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu babbar kotun kanan ta umarci sarakunan Kano da bici da karaye da gaya da kuma rano da gwamnatin Kano ta sauke su daina ayyana kansu a waɗannan mukamai tana mai tabbatar da ingancin dawo da sarki Sanusi na biyu kan kalagar mulki da gwamnatin Kano ta yi barista Ibrahim Isa Wangida shine wakilci kwamishinan shari'a na Kano a zauren kotun
kotu a cikin hikimarta ta sake bada order ta cewar a yau duk waɗancan sarakuna guda biyar da gwamnatin jihar Kano ta kora su dawo da duk wani abu da yake na masarauta ne ko gida ko wani abu duk abin da ya shafi masarauta gidan da suke zama fadar da suke zama dukkan ta masarautar jihar Kano ce kuma ta gwamnatin jihar Kano ce saboda kotu ta yi order da su dawo da su musamman shi wato shi Aminu Ado Bayero akwai abubuwan da yawa da muke maima a hannunsa akwai masu akwai takalmi akwai sauran abubuwa wanda suke sarki ne kadai zai iya amfani da su
wannan dai za a iya cewa ya ci karo da hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Kano ta zartar kimanin makonni 4 da suka gabata tana mai cewa dawo da sarki Muhammadu Sanusi na biyu haramtaccen al'amari ne barista Ibrahim Cedi na kungiyar lauyoyin Najeriya reshen jihar Kano na cewa
tunda wannan hukunci na babbar kotun tarayya yana tsaye ba tare da kotun appeal ta jingine shi ba ko kuma ita kotun tarayyar da kanta ta soke shi ba zamu iya cewa akwai alamu na an samu hukunci masu cin karo da juna anan an samu irin haka kotun appeal ce dai take da iko da za ta sai hantar da wanda yake ingantacce a ciki
sai dai al'ummar jihar Kano na ci gaba da bayyana mabambantar ra'ayi game da wannan takaddama da ta shiga wata na uku da farawa
sunana Malam Idris ni sana'ar POS to a gaskiya ni dai a ra'ayina na fi samun natsuwa da bangaren su Aminu Ado
sunana Ismail Isaid to alhamdulillah muna ƙara godewa Allah kuma muna godewa wannan kotun da ta dawo bane da martabar masarautar Kano ta dawo gida daya dama yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka zaɓi wannan gwamnatin
Alruwani mai ruwa da lemu gaskiya ni a ra'ayina ban ji daɗin hukuncin nan da kotun ta yankewa
sunana Bala na Majima ya kamata mu musan wane ne sarkin mu waccan kotun ta zo ta damalmala wa mutane lissafi wannan ma ta zo ta damalmala wa mutane lissafi ni gaba ɗaya wai me yasa ma ƴan siyasa suka shiga cikin masarauta ne ƴan siyasa su fita daga sabgar sarauta in da sunu muna goyen baya amma dai ƴan siyasa su fita daga sabgar sarauta Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Allah
Tiro ne muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muke game da wannan rikici na masarautun jihar Kano wanda ake gudanarwa tsakanin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da malami a Jami'ar Bayero ta Kano da kuma wani basarakin gargajiya Alhaji Sanusi Baban Tako wanda shine Barayan Bauchi kuma yau ma kamar yadda suka yi makon jiya za su tabo matutuwa da dama da za su hada da magana cewa me yasa tun farko aka raba sarakunan gargajiya ci gaba da gudanar da ayyukan da aka san su da shi na kula da harkokin tsaro da yan sanda da haraji da sha'ani addini da sauransu kuma shin gaskiya ne zargin da ake yi na cewa wasu sarakuna sun tsundum tsundum a cikin harkokin siyasa baya da bayan haka me yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yanzu take da sha'awar abin da ke faruwa a masarautar Kano to ba ta da bata lokaci ba ga Nasiru Adamul Hikaya da bakin nasa za su dora daga yanda suka tsaya a makon jiya
ko da aka ga a Kano gwamnatin tarayya ta shigo bayanin da kwamishinan yan sanda ishi ne ba magana sarauta suka shigo ba magana suka shigo ta kotu ta bada wani umarni dan haka suna son dole sai an bi wannan umarnin kotun to a inda gwamnatin tarayya take shigowa kenan amma ba ta shigo ta ce ga wanda zai zama sarki ko ga wanda ba zai zama ba ko a lokacin soja dan lokacin soja din ne da ka bada misalin yanda aka taba cire sarkin musulmi a lokacin soja wanda lokacin soja bai sha bamban da yawa da lokacin mulkin mallaka ba amma a lokacin da ike na wato demokradiya wanda ake dogaro da tsarin mulki to tsarin mulkin Najeriya yayi shiru akan sarakunan gargajiya dan haka ko ambatan su ba ai ba dan haka gwamnatin tarayya ba ta da hannu in banda shawara ko tallafi ko kuma ta ga akwai barazana ga doka da oda to za ta iya shigowa
eh to Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ma zo kuma ga yadda gwamnoni ke iya cire sarakuna Barayan Bauchi Alhaji Sunusi Baban Tako ka ji abin da doctor ya faɗa cewa waɗannan sarakunan ba ambace su kai tsaya tsarin mulki ba sai dai saboda kasancewar su watakila suna kusa da jama'a ake magana da su a lokuta na neman haɗin kai
sai kusan duk hakan ne kamar yadda ya faɗa amma shi dan adam ko da dabba ne a ƙasa ba sai ya ce ga matsayinta tsarin mulki na ƙasa ba domin dabba yana da haƙƙi wanda dan adam yana da haƙƙi kuma musamman ma wanda aka ce misali gwamna ya nada shi ya ba shi hakinci ko kuma ya ba shi sarauta saboda haka yana da haƙƙi a constitution na ƙasa sai dai ina haƙƙinsa ya tsaya kuma menene dangantakarsa da shi da gwamna da ya nada shi ko kuma shugaban karamar hukuma da ya nada su saboda haka a gona suna da haƙƙi kuma wannan haƙƙin ne ma ya sa in ma da matsalar kamar yadda faɗa wanda ya shafi security ko wani abu su gwamnatin tarayya za su sa baki domin tabbatar da zaman lafiya tabbatar da ƙasa tana tafiya yadda ya kamata ba za su bar gwamna ko kuma shugaban karamar hukuma ko kuma wani wanda zai ce ya rada wani sarki kuma zai jayyo wani abin da zai jawo tashin hankali a ƙasar zabato kuma Najeriya
eh ina zuwa wato bari abin da ake magana kai tsaye da a ce an rubuta sunansu ga sunan ga matsayinsu dalla-dalla watakila sai maganar da ake ta a yi gyaran tsarin mulki a shigar da wannan
wannan kuma daban amma ni na ɗauka a constitutionally suna da wani haƙƙi nasu musamman tun da gwamnati ta nada su to za ka ce commissioner bai da haƙƙi ne don tun da gwamnati ne ya nada shi ko kuma za ka ce duk wanda gwamnati family ka samu wanda gwamnati ya nada shi ko kuma shugaban ƙasa ya shi baya da wani haƙƙi ne a gona kan a dinga ɗaukan ba su da haƙƙi suna da haƙƙi.
Dokar Ido Ahmad
wato Elikaya kamar marayan Bauchi ayi afuwa wato kamar bai yi haƙuri mu je gaɓar ba. Ba magana ake ta suna da haƙƙi ko ba su da haƙƙi ko suna aiki ko ba su yi ba magana tambaya kai me tsarin mulki yace akai ita muke ansa tukunna amma ana tafi za a zo sai an tafi a hankali za a zo a tabbatar da cewar ga fa muhimmancin su saboda haka ahir wannan hanyar da gwamnati suka dauko. Amma sai mun fara yadda, sai mun fara amsa tambayar da akai. Mai tsarin mulki yace bai ce komai ba. Dan haka sai ni gaba daga nan fa an tambaye mu yayin aikin su da muhimmancin su to anan kuma amsar da za a ji daban.
Dan wato Dr. Sayyid Ahmad Dukawa bari ma ga wannan tambayar zamu ce matsayin sarakunan gargajiya tunda suna da muhimmanci a tarihi. Shin ya dace yadda ina jin ko zuwan turawa ne yasa aka dauke musu irin hakokin su na da na kula da yan doka da tare jangali da harkokin kasa da sauransu. Shin wannan maganar zuwan turawa ne ya jawo aka cire waɗannan abubuwa ba sa hannunsu, ko kuma akwai wani dalili ne na sabon zamani da ya kawo sai waɗanda suke kan mukamai na gwamnati ne ko shugaban karamar hukuma ke da wannan hakin?
Yawwa, to yanzu ka fara matsowa kusa da inda za a yi maganar. Ai, ba maganar haƙi ba ne kafin zuwan tura. Magana ce ta cewar wuƙa da nama tana hannunsu. Su ne masu naɗawa, su ne masu saukewa, su ne masu kula da tsaro, su ne masu kula da walwala al'umma, su ne masu kula da al'ada, da su ne masu kula da addini, musamman mu bayan jihadin Usmani dan Fodio, Allah ya ji kansa da rahama. To mu mafi muhimmanci ma shine sarakunan musulunci ne, sarakuna ne na addini ba na gargajiya ba, tun daga san da aka yi jihadi. Saboda haka su ne masu kare mana addini.
Bayan Bauchi su musu yi baman tako duba mana, akwai bayanan da ake cewa sarakunan ba su tashi rasa mukamansu ba sai da suka bar turubar daular Usmaniya, suka daina yin abubuwa na addini, shi ya jawo watakila turawan ba har su kai galaba a kansu.
Gaishe ku malamai, to nan za mu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu rana a wato, mu zo mu ci gaba da duba yadda za a karkare wannan tarniki na samun sarakuna guda biyu manya a Kano. Sannan kuma shin a wurin gwamnatin Kano da kuma gwamnatin tarayya, wani ne sarkin Kano na asali ko kuma na ainihi? Nan za mu daga aya sai rana a wato, Allah ya kai mu. Muna godiya ga su baƙin namu, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da kuma Alhaji Sanusi Babatako, tare da shi wakilin namu Nasiru Adamu Haikaya ya zauna mana da su a Abuja. Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. Huta lafiya.
To da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
Malawi ta sanar da cewa ta kawo ƙarshen ɓarkewar cutar kwalara mafi muni a ƙasar. Cutar da ta kashe kusan mutane 2,000 tun bayan ɓullarta a watan Maris ɗin shekarar 2022. A cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin, ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce ƙasar ba ta samu wanda ya kamu da cutar ba ko kuma wanda ya mutu a dalilinta a cikin makonni hudun da suka gabata a cibiyoyin kiwon lafiya 26 daga cikin 29 da ƙasar ke da su. Sai dai wasu masana kiwon lafiya sun ce cutar na iya sake barkewa idan kasar ta gaza magance matsalolin tsaftar muhalli da ke haddasa cutar. Shugaban Malawi Lazarus Chakwera ya kaddamar da gangamin don kawo ƙarshen barkewar cutar kwalara a watan Fabrairun bara. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Litinin, mutane 56,376 ne suka kamu da cutar ta kwalara a Malawi, sannan kuma mutane 1,772 ne suka mutu tun daga watan Maris na shekarar 2022.
Masu sauraro baki ɗaya kuma da haka za mu ja labarin shirin na wannan lokaci. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu yi lafiya.